Addu'a ga mun bomboye a matsayinka na dan kasuwa, ya kike ganin wannan muhimmancin wannan ziyara ta shugaba Buhari zuwa Amurka?
Ni dai a matsayina na karamin dan kasuwa a wannan lokacin da yake ciki a Najeriya da kuma wannan lokacin da yake ciki a Afirka gaba ɗaya, a guri na bai da amfani saboda kowa ya san me ke tafiya. Abin da za a ke shirin za a siyo a zo a yaki a kawo zaman lafiya da shi a Najeriya, an ce in ka ba da kuɗin yanzu sai after 2 years za su gama yin jirgin, kuma me za su yi suka ce sai 2019 ne ko 2020. To man lasiru daga Kaduna zuwa Kano duk iya motar ka sai ka fasa taya. Ban san wani gari ba, an kaje garin Bunyadi a Yobe State, Bunyadi dai inda na sani. Allah tura binci yana so ga garin mutane, asibiti yana so ga garin mutane, ma mota mai lafiya wanda talaka ya sai ko na gwamnati zai je Kano ya biya din, ma yana so ta ga garin mutane. Sai aka ce za a dauki kuɗi biliyan 100 da wani abu a je a je 2020 za a kawo kayan fada.
Wato a duka na magana kan jiragen nan kenan da Najeriya za ta kuta biya wato wajajen dala miliyan 496 da shugaba Buhari ya tura Amurka.
Kuma dala miliyan nawa ne? Ni da abin da nake babu fa'ida, don da dauki kuɗin a jajira 2 years a face hanyar Kaduna, Kano, Maiduguri, Kano, asibiti da aka kona a Borno da Yobe, makarantu, coci, masallacai, gidajen mutane. Akwai mutane wanda zuma kowane ɗan adam a Najeriya uwa ce ta haife shi, kuma in ya samu yadda yake so shi ma zai iya zama babba. Saka ji ka samu mutane suna kwana a rumfa gindin bice da iyalinsu. To wannan kuɗin ni a matsayin ɗan kasuwa da an zo an gyaggyara wannan shi ma zai kawo riba ne.
Injiniya Zakari Ahmad Kurojin, me za ka ce kan wannan muhawara ta musamman ma wani abin da ya fi fitowa kenan don an aika zuwa ga majalisar dokokin Najeriya kan wannan maganar jiragen nan, kuma har ya zama ma har ma an yi wani yunkuri cewa za a ma tsige shugaba mai rusa da cewa duk da an janye maganar.
To ni zan yi magana a matsayina na ɗan Najeriya mai kishin ƙasar Najeriya mai jihohi 36 da Abuja. Idan kana maganan abin da ya shafi harka ta mulki ko ta gwamnati ta kasa, to dole ne ka san lamarin tsaro yana nan a gaba, domin shi ne abin da ya addabe mu yanzu a kasan nan. Kuma kamar yadda shi mai magana ya gabatar, hanyoyin suna da muhimmanci kwarai da gaske, kamar yadda ya ambaci hanyar Kaduna zuwa Kano. Amma asali na wannan hanyar gwamnati ta riga ta ba da ta, kuma nan ba da dadewa ba za a fara aiki a kai. Amma abin da ya tafi taro na kasa, babu gwamnati a duniya da za ta yi sako-sako da lamarin tsaro, domin sako-sako da lamarin tsaro shi ya kawo mu halin da muke ciki a arewa maso gabas. Lamarin Boko Haram ya tabarbare kusan kowane fannin rayuwar Najeriya. Idan da a ce gwamnatoci da suka riga suka wuce a baya sun maida hankali akan tsaro, da shugaba Buhari yanzu ba zai nemi wannan kudaden don ya sayi jiragen nan ba. Saboda haka ni ina ganin ya zama dole Najeriya ta zama kasar da za ta iya kare kanta, ko da za a ɗauki daga yanzu zuwa shekara 20 ne. To ya zama dole gwamnatin ƙasarmu ta tabbatar a kan cewa mun yi bukin wa'innan jiragen da kuma sauran kayayyaki da ake bukata na yaƙi, saboda ya zamana muna a shirye, saboda Boko Haram din nan sun tona mana asiri ba kaɗan ba. Yanzu duk ƙasashen nan da suke zagaye da mu sun gane akan cewa Najeriya ba ta ma tabuka komai idan maganar yaƙi ya tashi. Saboda haka ina ganin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi daidai, in dai akan maganar abin da ya shafi tsaro ne, jiragen nan ba gidansu zai kai ba. Jiragen nan za su zauna ne a Najeriya saboda su kare mutuncin ƙasar nan.